ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة مدى ساكة سادوة وانا مسلاة شمي البركة مسلاة شمي لدى أنان شكين قرم بوشي أجهر بوشي أولا يمشي نرانر الحميس ترى شرند دايا قوات الرمضان هجرا منذ صلى الله عليه وآله وسلم دبو إير ريهو دا تلاتين دا أكو وانا كما يزو دي دا ترى قوات تكوس ميلادية تدبو بي دا شابيو أولا مجالسي دا بكي تفسير القرآن ويقرما نمونا شكين تفسير سورة النحل kamar yadda muka saba kafin mu karanta ayoyin da zamu fassara mukan ansa kadan daga cikin tambayoyin da muka samu. Daga cikin tambayoyin da muka samu akwai wani ya rubuto ya dawo da mu baya kadan akan batun daga murya wajen ambaton Allah, wato wajen zikiri. Ya kawo wasu rubuce-rubuce da ya dauko, yana son karin bayani. Abinda ya dauko wani asar na Abdullahi dan Abbas a cikin tafsirin Al-Qadi Muhammad Sana'illah a karkashin ayat da Allah Ta'ala yake cewa wadhkur rabbaka fi nafsika, wanda muka karanta ta lokacin da muke batun ambaton Allah ba tare da kwakwazo ba, ba tare da ihu ba, cikin nutsuwa. To shi ne sai kawo cewa Abdullahi dan Abbas ya ce azzikiru alqira'atu fi salah, wato abinda ake nufi da azzikir a wannan ayar karatu a sallah, wato kamar ba zikirin da muke magana ba shi ake magana a kansa ba. Kuma sai ya dauko Ibn Kathir a cikin tafsirin sa yana cewa wa qad yakunu muradu min hadhihi al-aya fi qawlihi ta'ala wa la tajhar bi salatika wa la tukhafit biha wa tasghi baina dhalika tabila. Sai yace Ibn Kathir yace tana yiwa abinda ake nufi da wannan shine mushrikai sun kasance idan sun ji al-Qur'ani sukan zagi al-Qur'ani, su zagi wanda ya saukar da al-Qur'anin, su zagi wanda ya zo da al-Qur'anin. Saboda haka Allah Ta'ala ya saukar da wala tajhar bi salatika wala tukhafif biha wabtaghi baina dhalika sabila. Sannan kuma ya dauko wata riwaya a cikin Sahih Bukhari da Muslim ta ita ma ta Ibn Abbas ce, riwayar Amr ibn Dinar daga Abu Ma'bad maula Ibn Abbas, shi kuma daga Ibn Abbas yace anna rafa as-sauti bi dhikri hina yansarifu an-nas min al-maktuba kana ala ahdi rasulillah, wato daga murya da ambaton Allah lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam, lokacin da aka gama, mutane suka gama sallar farilla, wannan ya kasance a zamanin manzon Allah. Wa qala Ibn Abbas kuntu a'rifu aw a'lamu idan sarafu bidhalika idha sami'tuhu. Ibn Abbas yace ina fahimtar, ina gane haka, wato ina gane cewa an gama sallah lokacin da naji mutane suna zikiri, suna ambaton Allah. Sannan sai ya ci gaba da cewa qad afta Ibn Taymiyyah bi hadha al-hadith ma dhikri ba'd al-anwa' li hadhihi al-adab allati tarfa'u sa'ada. Ko a shahid dai a takaita abinda yake so ya cimma, ko kuma alal aqalla bayanin da yake so a kara masa game da waɗannan abubuwa da ya kawo, cewa daga miliya da muke magana akan ta a kwakwazo da ihu lokacin da ake ambaton Allah, muka ce wannan bai dace ba, baya cikin koyarwar Annabi sallallahu alaihi wasallam, baya cikin aikin sahabbai, baya cikin aikin tabi'ai, baya cikin aikin asba'ut tabi'ina ko kuma sauran limamai na shari'a. anan abinda yake kwariye ce ayoyin da muka kawo suna magana akan karatu ne alqur'ani karatun sallah ne ba zikiri wanda ake daga miliyar ana abin nan akan su ba na farko asar din da ya kawo na Abdullahi dan Abbas yayi magana akan tafsirin wala tajhar bi salatika ba wadhkur rabbaka fi nafsika ba littafin da ya koma wajen dauko asar din ba nan ya kamata ya koma ba akwai littafin da suke kawo asar wato maganganun sahabbai ko tabi'ai da isnadin su cikakke idan ya je duba tafsirin ibnu abi hatim Abdurrahman ibn Muhammad ibn Abi Hatim Ar-Razi yana da tafsiri da dadde wanda a ciki yana kawo kowace magana da isnadin ta to da ya koma zai ga cewa wannan maganar da ya dauko tana karkashin tafsirin fadar Allah ne wala tajhar bi salatika wala tuqafit biha kamar yanda ya dauko magana Ibn Kathir wanda tana da alaka da wannan inda za a koma cikin bayanai da nayi akan wannan mas'ala ba za a jina karanto wannan ayar ba ban karanto wala tajhar bi salatika wala tuqafit biha ba na karanto wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan duna al-da'r bil qawl min al-qawl bil ghudwi wal asali wala takun min al-ghafilin wanda na karanto amma ban karanto waccan ayar ba dan gudun ma kada wani ya zo dauko wannan maganar sallah ko ba sallah ba sannan abu na biyu inda mun kaddara cewa ma maganar Abdullahi dan Abbas mukaddara cewa maganar Abdullahi dan Abbas yace a karatun Fatiha ko karatun sallah wannan shine malamai suke kira a tafsirin alqur'ani da wani bangare na ma'anarsa ba wai duka ma'anonin sa ba wato zikiru ba'd afrad al'am kamar da suke cewa abu ne da zai zo da ma'anoni da yawa kamar misali Allah ya ce ihdinas siratal mustaqim sai wani malami ya ce as-siratal mustaqim shine musulunci sai wani malami ya ce as-siratal mustaqim shine imani sai wani malami ya ce as-siratal mustaqim shine alqur'ani to kaga wannan kowa yana faɗi wani bangare ne da kalmar as-siratal mustaqim ta kunsa sauraka maganganun su ba sa kore juna zaka in ka tashi zaka ce as-siratal mustaqim sune duk waɗannan abubuwa alqur'ani yana ciki imani yana ciki musulunci yana ciki dan haka wannan shi suke kira al-ikhtilafu at-tanawwu ba ikhtilafu at-tadarrub da Allah ya ce wadhkur rabbaka fi nafsika inda wani zai ce magana sallah ya sa ta a karkashin wannan ba yana nuna cewa kuma sauran azkar ba za su shiga karkashi ba sannan ayar tana nufin dukkan wani abin da yake zikiri ne na Ubangiji sawa'un karatun Qur'ani ne wanda a cikin bayanan da muka yi mun ce shine afdalul zikri ma da mutum zai yi mun kawo shi a cikin batun mu cewa shine zikirin da yafi ma kowanne da dan adam zai karanta alqur'ani dan maganar Allah take karantawa sauraka zai shiga cikin wadhkur rabbaka fi nafsika ba zai ki shiga ba sannan kuma sauran nau'ukan zikiri duka za su shiga idan har alqur'ani ya shiga kaga kuma babu wani abin da ba zai shiga karkashin wannan ayar ba ayar da ta zo gabanta tana ƙara fito maka da cewa wannan aya ce gaban miya da ta kunshi dukkan wani zikiri innal ladina inda rabbika la yastakbiruna an ibadatihi wa yusabbihunahu wa lahu yasjudun mala'iku da suke wajen ubangijinka la yastakbiruna an ibadatihi kaga ashe zikiri da ubangiji ya magana akan sa yana nufin duk wata ibada ma saboda aka kawo maganar ibada la yastakbiruna an ibadatihi wa yusabbihunahu aka kawo maganar tasbihi wa lahu yasjudun aka kawo maganar sujjada saboda duk sun shiga karkashin wadhkur rabbaka fi nafsika kakka zama cikin al-ghafilin ka tuna mala'iku ma da suke da daraja da matsayi a gurin Allah ba sa gajiyawa wajen ambaton Allah ko ta hanyar tasbih ta hanyar ibada ta hanyar tasbihi ko ta hanyar sujjada duk waɗannan nau'uka ne daga cikin nau'o'in ibada saboda haka wannan asar da za a kawo koda wala tajhar bi salatika aka kawo za ta dace da abin da ake magana akan sa domin sallah wani nau'i ne na zikiri saboda haka ba daidai bane a yi kwakwazo a cikin sa wannan biyu kenan abu na uku akwai abin da mu muke magana akan sa asiya ife ko ana rawa ko ana dukan tsinki ko ana tsalle akwai kuma bayyana sauti ta yadda na kusa da kai zai san me kake faɗa wannan ba shi muke magana akan sa ba akwai aljaharu bil qira'a akwai sallolin da ake bayyana karatunsu akwai wanda ake sitircewa wanda ake sitirta karatunsu ake yin su a sirri na kusa da kai sai dai ya ga wato bakinka yana motsi haɓaka tana kadawa amma ba zai san me kake karanta ba in ba ka fito da wasu harufa ko wasu ayoyi daga ciki ba wannan shine sirrantawa aljaro kuma wanda yake kusa da kai zai ji me kake karantawa amma ba za a ce kana ihu ba kana kwakwazo saboda haka idan an ce an bayyana karatun Qur'ani ba shi yake nuna an yi ihu ba wanda kuma wanda mu muke magana akan sa idan mutum yana tasbihi kusa da kai yana subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illa wallahu akbar kana jinsa na bayansa yana jinsa na gefensa can yana jinsa wannan ba a cewa yana ihu wanda shi ya san matsalar da muke tattaunawa akai ba irin wannan ba shi yasa hatta asar din da ya kawo na Abdullahi dan Abbas yana magana akan abinda Annabi sallallahu alaihi wa sallama yake fada bayan yayi sallama sahabbai ma suna ji su ma suna fada idan bayan an gama sallah la ilaha illa allah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir har zuwa karshe Annabi sallallahu alaihi wa yana fadar wannan suna ji na cikin masallaci ma suna fada wannan ba shine daga miliya ana ihu ba wanda shi muke magana akan sa saboda haka Asad ibn Abdullah dan Abbas koda kuwa yana nufin bayyana wani abu na zikiri a kowane lokaci a kowane guri ba shine abinda ake magana akan sa ba shi yasa muka kawo maganar mai ahlari da yake cewa warqsu wasiyahu wattasfiqu bi zikrillah amrun la yaliqu kaga warqsu yace da rawa wasiyahu da ihu ana kiran Allah warqsu wasiyahu wattasfiqu ko ana tafi bi zikrillah tawajjan ambatan Allah ana ambatan Allah amrun la yaliqu abu ne da bai dace ba kaga sai magana da siyahu wanda shi ake magana akan sa kuma waɗanda su suke ɗauka wannan ibada ta ai sun sani su ba maganar cewa mutum yana subhanallah subhanallah na kusa da shi ko na cikin masallaci yana jin sa ba wannan ake magana ba sannan kamar yadda muka sha faɗa matsari na magabata na sunna har kullum sukan koma zuwa ga fassarar malamai na farko duk abinda aka samu na alkur'ani da sunna sai kuma an haɗa da fassarar malamai na farko dole su za su yi maka bayanin me ake nufi da wannan idan da za ka koma ƙarƙashin wannan hadisin na Bukhari hadisin Abdullahi dan Abbas da yake cewa yana fahimtar a gama sallah idan ya ji zikirin Annabi sallallahu alaihi wasallama ko sahabbai yakan fahimci an gama sallah wasu malamai sun faɗi cewa shi kansa yana cikin masallaci sai dai yana sahun baya saboda haka kuma sauti baya zuwa inda yake don haka ba zai gane cewa an yi sallama ba sai in yaji an fara sai yaji an fara tasbihi sai ya fahimci an yi sallama ba wai ihu suka tashi suna yi ba suna kwakwazo suna karaji wanda wannan shi muke magana akai sannan Imam Shafi'i a cikin littafin al-Umm yana magana akan cewa wannan hadisi na Abdullahi dan Abbas yana magana ne akan wani lokaci da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake koya musu abinda za su faɗa yayin da aka gama sallah yana bayyana faɗan dan su ji su koya amma ba wai ya dore ya doge akan haka ba Imam Shafi'i yayi wannan magana a cikin littafin al-Umm abinda yake cewa wa akhtaru lil imam wal ma'mum an yadhkura Allah ba'da al-insiraf min ath-thalath wa yukhfiyan adh-dhikra ni abinda nake zaba wa liman da mamu in sun gama sallah to ambaci Allah amma su yi a boye anan abinda yake nufi ai a boye kada ma na kusa da kai ya rika jin me kake faɗa ya dai ga bakin kai na motsawa amma ba lalle ne ya ji me kake faɗa ba yace illa an yakuna imaman sai dai illiman ne yajibu an yata'allama minhu yuhibbu an yata'allama minhu yake so a koyi abinda yake faɗa fayajharu sai ya bayyana yadda mutane da suke cikin masallaci su ji me yake faɗa dan su koya yace hatta yara annahu qad tu'allima minhu ya rika bayyana har ya fahimci cewa an koyi abinda yake faɗa thumma yusirru daga nan kuma sai ya ci gaba da koyewa ba ya ci gaba kuma da fitowa yana faɗa a zahiri ba fa inna allaha azza wa jalla sai ya kafa hujja da ayar da take cewa wala tajhar bi salatika wala tukhafid biha wanda muka ce ko ita muka karanta a lokacin za ta shiga domin kalma ce da ta kunshi dukkan wani ambaton Allah ko zikiri ko zikiri ko addu'a. Sannan ya ci gaba da cewa wa ahsabu annama jahara qalilan li yata'allama an-nasu minhu. Ce abinda nake tsammani Annabi sallallahu alaihi wasallam ya dan bayyana ne kadan, kaga ba wai ana magana kwakwazo bane. A wannan hadisi na Abdullahi dan Abbas ya dan bayyana ne kadan dan mutane su kwaikwayi abin da yake fada. وذلك لأن عامة الروايات التي كتبناها مع هذا وغيرها ليس يذكر فيها بعد التسليم تهليل ولا تكبير. يجي سبب ده يوي وانشو الرواي وانده مكفر بوتا نسلر النبي صلى الله عليه وسلم ده أبن ديكي فدا باين تسبيه واتو ده أبن ديكي فدا باين سلما بمجدش واينا بينا هيللا ده كبرا با. وقد يذكر أنه ذكر بعد الصلاة بما وصفت ويذكر انصرافه بلا ذكر. Akan faɗi cewa ya faɗi waɗannan azkar ko kuma a ce ya gama sallah ba tare da an faɗi zikirin da ya faɗa ba. Ya ce wa zakaratu Ummu Salama lakinnahu wa lam yadhkur jahra. Ya zo a hadisin Ummu Salama amma babu batun cewa ya bayyana. Wa ahsibuhu lam yamkuth illa li yadhkura zikran ghayra jahrin. Ce Annabi sallallahu alaihi wasallam yana ɗan zama ne bayan ya gama sallah dan shiru din da yake yi zikiri yake yi amma ba tare da ya bayyana ba. Yace idan wani yace a ina ne Annabi sallallahu alaihi wasallam ya taba yin wani abu kawai dan ya bada ilimi dan ya koyar ba dan ya ci gaba da yi ba, sai yace a mislu annahu salla ala minbari. Yayi sallah akan minbari yakunu qiyamuhu wa ruku'u alai, a tsaye yake akan sa yake tsayuwa yayin ruku'u wata kahkara hatta yasjuda ala al-arsal ya koma baya yayi sujjada a ƙasa. Yace to yayi haka dan me dan ya koyar da mutane yadda ake sallah. Wa aktharu umrihi lam yusalli alayhi, amma yawancin lokacin Annabi sallallahu alaihi wasallam rayuwarsa ba akan minbari ya rika sallah ba. Walakinahu fima ara uhibbu an yu'allima man lam yakun yarahu min bu'd kayfa kana al-qiyam wa ar-ruku'. Abinda nake gani dai kawai Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi sallah akan minbari ne dan ya koya ma wanda yake nesa yaya ake tsayuwa a sallah ya kuma ake yin ruku'u. To wannan shine abinda Ibnu Imam Shafi'i a cikin littafin Al-Umm ya fahimci ma hadisin cewa hatta ita ma wannan bayyanawa koda ko ba ta ihu ifa ce ba, ba ita ake nufi ba abin nan, ba ita ce ya dace liman yayi ba, koda yayi to ya zama na wannan lokaci ne dan a koya sannan ya ci gaba da koyewa. Wannan ita ce fahimtar Imam Shafi'i game da wannan ruwaya, amma babu wani wanda ya taba fahimtar cewa wannan ruwaya tana nufin mutane su daga murya suna kiran Allah kamar suna kiran wasu abokansu ko ƴaƴansu ko yaransu. Yan batan Allah kowa ya san da nutsuwa ake yin sa. Wannan ita ce koyarwar sa ga Imam Shafi'i ya je Baghdad. Wannan ce don? Ina mai wannan zoka gyara taba ta. Mun taba abin da kan. Imam Shafi'i shi da kansa yana faɗa, yana cewa ya je Baghdad ya gano wani abu da zanadiƙa suka ƙirƙiro suna kiran shi at-tadbir. Abinda ya gani suna yi shine suna tsayawa a junansu suna ambaton Allah suna dukan ƙasa da bulala urana tashi. Yace ya ga wannan da wasu zanadiƙa suka abinda suka ƙirƙiro shi dan su sabawa abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi. Kaga a zamanin Imam Shafi'i aka fara ganin irin wannan. Saboda Imam Shafi'i ba yadda za a iya ya dauki wannan abun a matsayin addinin musulunci ko ya dauke shi a matsayin ibada. Saboda wannan shi muke magana, kuma shi abin nan adilla ana harhada su ne, ba wai za ka tsaya akan daya ka bar sauran ba, sai ka hada su gaba daya. Mun ka hadisin Abu Musa al-Ash'ari da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsawatarwa da sahabbai wanda lokacin da yaji suna daga murya sosai, na ta'irba'u ala anfusikum fa innakum la tad'una الأسمى ولا غائبا وإنما تدعون سميعا بصيرا وهو قريب منكم. كثورة راوكم ko tsagaitawa kanku domin ba wanda kuke kira ba kurma bane ba ne sai yake da ku ba wanda ba ya tare da ku bane wanda kuke kira yana jin ku kuma yana tare da ku saboda ya tsawatar da su kaga inda abu ne mai kyau ba zai tsawatar da su ba to bai kamata kuma ka rufe idan ka daga wannan ba ya kamata sai ka hada ka gane cewa wancan mubalaga fil jahri shi ake magana wannan kuma jahar ka bayyana da wanda zai yake kusa da kai ya ji wani abu ne mai sauki wannan ba shi ake magana ba ina ga sai mu hakura da wannan tambaya guda daya koma cikin tafsiri bismillah mala abubakar
a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون
الله تعالى ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم da a ce Allah ta'ala zai kama mutane a dalilin zaluncinsu ma taraka alaiha min dabba da bai bar wata dabba mai tafiya a doron ƙasa ba walakin yu'akhiruhum ila ajalin musamma sai dai yana jinkirta su zuwa ga wani ajali zuwa ga wani lokaci na musamman fa idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan to idan ajalinsu ya zo ba za su yi jinkiri na sa'a ɗaya ba wala yastaqdimun kuma ba za su gabata ba wannan aya ubangiji ta'ala ya kawo ta domin bayanin zurfin hakuri ko girman hakuri na ubangiji girmar rahama da gafara ta ubangiji ta yadda Allah ta'ala bai dakata mutane ba da abubuwan da suke yi na sabansa da abubuwan da suke yi na keta iyakokinsa da abubuwan da suke yi na zalunci ubangiji bai dakata mutane ba da ya dakata mutane kan zaluncin da suke yi to da babu ko da dabba ba ma wai dan adam ba wanda shine mai laifin ko da dabba wanda ita ba maganar umarni ko hani a kanta to ko da ita da Allah ta'ala bai barta a doron ƙasa ba wato da Allah ta'ala ya halaka dabbobinsu saboda laifuffukansu ba ma saboda hakuri na ubangiji da rahama ta ubangiji da gafara ta ubangiji sai yasa yake kyale dan adam ya bashi lokaci ya bashi rata watakila a samu wanda zai tuba a samu wanda zai fadaku a samu wanda zai musulunta idan ba musulmi bane a samu wanda zai gane laifinsa da kuransa ya daina wannan rahama ce da ta ubangiji yake yi mana wannan ba dan haka ba ubangiji sai ya shafe dukkan wanda yake doron kasa da mutum da aljan har ma da dabbobi ubangiji yana cewa rabbukal ghafuru dhur rahma لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا وبنجي يتي وربك الغفور ذو الرحمة وبنجي انك ليوم غافراني كما ما أبوك الرحماني دا زي كام متاني دا أبند سك أي كتا دا يا ققوتو مسد أذابا بزي يهكبا لهم موعد سنا دا ونلوك شيء الله تعالى يأجي مسو ba za su iya kauce masa ba wato ubangiji ta'ala saboda gafarar sa yasa bai yi wannan ba a wata ayar Allah yana cewa law yu'akhidullahu an-nasa bima kasabu ma taraka ala dhahriha min dabba walakin yu'akhiruhum ila ajalin musamma fa idza jaa ajaluhum innahu kana bi ibadihi basira ubangiji yace da a ce zai kama mutane saboda aikin da suka yi na laifuffuka yace to da bai bar dabba ɗaya a doron ƙasa ba da hatta ƙwaron da yake cikin ramarsa sai abin ya shafa da tsuntsun da yake cikin ainihin sheƙarsa sai abin ya shafe shi saboda laifuffukan da 'yan adam suke kwaɓawa ba dare ba rana mu duba wannan ayar ubangiji yace walau yu'akhidullahu an-nasa bi zulmihim da a ce zalincin da mutane suke yi za ta sa Allah ta'ala ya kama su, to da ba su sha ba, da ba su kai labari ba. Wannan kadai ya isa nuna maka girman zalunci kowane iri. Kalmar zulmihim a nan ta kunshi dukkan wani nau'i na zalunci, kama daga zalunci wanda yake babba shine shirka da Allah, zalunci mafi girma shirka kafirci, har zuwa zaluntar bawa ga kansa ya zalunci dan uwansa ko ya zalunci kansa ko ya zalunci wata dabba, duk zai shiga karkashin zalunci. Idan aka ce zalunci a nan ba ana nufin kawai zaluncin da ya shafi kafirci kadai ba, kamar da wasu masu tafsiri suka faɗa, a'a, kalmar bizulmihim a nan duka wani zalunci ya shiga, tun daga kan shirka har zuwa kan mutum ya zalunci dan uwansa ko ya zalunci kansa ko ya saba wa Allah, wannan duk ya shiga cikin kalmar bizulmihim. Saboda girman zalunci da Allah ta'ala zai kama mai azzalimi a nan saboda zaluncinsa, to ba zai shafe shi ma shi kadai ba, sai ya shafi kowa. Wannan shi yasa Allah ya ce wata fitnatan la tusibanna allazina zalamu minkum khaffa, ku ji tsoron fitnar da idan ta zo ba azzalimin kadai za ta shafa ba, wato za ta shafi ma wanda yake kusa da shi. Me yasa Allah ya ce wala tarkanu ila allazina zalamu fatamassakum an-nar, kada ku kuskura ku karkata zuwa ga waɗanda suke azzalimai, fata masakumun nar, sai wuta ta shafe ku. Ka duba hatta rukuni Allah ce kada a yi, ba wai shi azzalimin ba, a kai kada ka ma matsa kusa da wanda yake zalunci, kana ganin yana zalunci baka hana shi ba, kuma kuna harka da shi, baka tsawatar masa akan zaluncinsa ba, baka nuna masa ba daidai yake yi ba, kana ma nuna masa a fuska cewa ba wani laifi da yake tare da shi, ko da bai yi da kai ba. Wani rukuni ne zuwa ga zalunci. Zalunci al'amarinsa yana da girma. Ubangiji ta'ala yana cewa wa tilkal qura ahlaknahum lamma zalamu waja'alna li mahlikihim maw'id, ga garuruwa nan da yawa da muka halaka su saboda sun yi zalunci, muka sanya wa lokacin halakawar tasu muka sanya masa, muka sa lokaci da lokacin yayi ko muka halaka su. Saboda haka Ubangiji yana halaka alƙarya lokacin da ta zama azzalima, kamar yadda Allah ta'ala yake cewa kazalika akhdhu rabbika idza akhadha alqura wa hiya zalima inna akhdahu alimun shadid, haka kamun Ubangijin ka yake lokacin da zai kama alƙarya tana ciki da zalunci. To lalle kamun Ubangijin ka kamo ne mai raɗaɗi kuma mai tsanani, don haka zalunci ba ƙanƙanin abu bane. Kada kuma azzalimi ya riƙa ganin Ubangiji ya rabu da shi, ya ƙyale shi, ya ɗauka kamar Ubangiji baya bai damu da abin da yake yi ba, ko ya ɗauka cewa ya sha babu wani abu da zai biyo baya, Ubangiji zai iya masa talala, Ubangiji zai iya masa talala, amma ba dan ya manta ba. Wala tahsabanna Allaha ghafilan amma ya'malu adh-dhalimun innama yu'akhiruhum li yawmin tashkhasu fihi al-absar, kada kai tsammanin Ubangijinka a gafale yake bai san abin da azzalimai suke aikatawa ba, yana musu jinkiri ne har zuwa da ranar da idanuwan za su kuffuto kula-kula saboda tsoro, saboda firgici, saboda razana, ranar da za su rika da na sani za su rika ina ma a dawo da su duniya su gyara ɓarnar da suka yi. A lokacin kuma la ta hina mana, lokacin nadama, lokacin gyara ya riga ya wuce, babu maganar gyara. Shi yasa Allah ta'ala ce wa anzirin nas yawma ya'tihim al'azab fayaqulu alladhina zalamu ربنا لولا أخرتنا إلى أجل قريب أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال. وبنجي يجي كيموت قرقدي لا ندع الظالمين يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا لا ندع عذاب ذات الظلم في الظالمين سلقة شيوة ربنا أخرنا إلى أجل قريب. Ya Ubangiji ka jinkirta mana, ka dan kara mana lokaci, nujib da'awataka mu ansa kiran ka da ake mana wa nattabi'ur rusul mu bi abinda manzanni suka zo da shi Allah ta awalam takunu aqsamtum min qablu ma lakum min zawal da ba kun yi rantsuwa ba ku ba za ku gushe ba ku kun zo kenan wa sakantum fi masakin allazina zalamu anfusahum kuma kun zauna a mazaunan waɗanda suka zalunci kawunansu kun shiga guraren da kuka ga azzalimai da inda abinda Allah ya mutu kun gani wa tabayyana lakum kayfa fa'alna bihim kuma ya bayyana gare ku kun sani yaya muka yi da su akwai wanda bai san yadda Allah ya da Adawa ba akwai wanda bai san yadda Allah ya da Samudawa ba akwai wanda bai san yadda Allah ya da Fir'auna da Qaruna da Hamana ba ba wanda bai san wannan ba yana jin labari ana karanta masa amma duk da haka wannan bata sa shi ya tsorata ba bata sa shi ya daina zalunci ba zalincin ya zama abin ado ne wanda yake azzalimi shi yana ganin yafi kowa wayo yafi kowa sa'a tunda har ya samu madafar yayi zalunci kuma babu yadda za a yi shi ya manta cewa yayin da yake zaluncin waɗanda yake zalunta suna nan suna kai kukansu ga Allah kuma Allah ba zai kyale shi ba yana sauraron kukansu akwai ranar indillanci akwai ranar da ranar rainawa aya zakinta ubangiji yana yin yana jin addu'ar wanda ake zalunta annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama yana cewa salasatu la turaddu da'watuhum al-imam al-adil al-as-sa'im hina yuftir wal-imam al-adil wa da'watu al-mazlum فإنها ليس بينها وبين الله حجاب يقول الله تعالى وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين حتى من ذا الله صلى الله عليه وسلم يجي وبنجي بايا ميردا وصينا أنسى أدو إمتاني أكو بايا ميردا من أزمي لو كتن دي يسكي شعر الله إذن يأي أدو أنا كبا أدو أسا حكا ننشو غباء آدمي إذن أدو الله ناجم أدو أسا ينا كبا أدو أسا haka nan wanda aka zalunta addu'ar sababu shamaki tsakaninta da ubangiji rantsuwa yake yi da izzarsa da jalalarsa yana cewa la ansurannaka walau ba'da fi sai na taimaka maka ko ba yanzu bane haka ubangiji haka annabi sallallahu alaihi wasallam yace addu'ar wanda aka zalunta ubangiji na daukanta ya daga ta sama da girgije akan girgije ubangiji ya tare ta da wannan maganganu wa izzati wa jalali la ansurannaka wa law ba'da fi duba annabi sallallahu alaihi wasallam yana ga mu'adh bin jabal duba mu'adh bin jabal yana da cikin zababbin sahabbai yana da cikin masoya sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wanda annabi ya fito ya furta cewa wani ina son ka ya ce wa mu'adh bin jabal inni uhibbuka ina son ka kuma ya ce mu'adh bin jabal shi zai yi jagorancin malamai ranar gobe kiyama ياتي يوم القيامه امام العلماء برتوه اي برميه حجر زي زوشيلي اغبا yana jagorancin malamin معاذ بن جبل wannan sahabi duk darajarsa duk mutuncinsa duk matsayinsa duk girmansa a gurin Allah lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya tura shi Yaman je yayi da'awa ya kira mutane idan suka karba addinin musulunci to ga yadda zai mu'amalance su da shi da yazo batun zakka tunda ita ce batun dukiya sai yace iyaka wa kara'im amwalihim ko kuskura kada ka zo karban zakka ka zazzabe kosassun dabbobin su ka bar musu ramammu gaurayawa ake mace ake a zabe ramammun ba a bada zakka ko kuma a'a shi wanda yazo karban zakka saboda yana ganin yana da wani karfi yana da wata fawa shi kuma yace zai karbi ainihin kosassun ya barwa masu dabbobin ramammu ramammun annabi sallallahu alaihi wasallam kada ka kuskura sannan ya ja kullun sai yace iyaka wa da'watul mazlum fa innaha laysa bainaha wa bain Allah hijab ahir dinka kada ka yadda ka fada cikin addu'ar wanda ka zalunta domin tsakaninka da ubangiji ba shamaki babu shamaki a wata ruwayar annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa iyaka wa da'watul mazlum walau kana kafiran fa innaha laysa bainaha wa bain Allah hijab koda ba musulmi bane koda baya sallah kada ka kuskura ka zalunce shi in kuma ka zalunce shi ya bude baki ya roki Allah cewa Allah ka bi min haƙƙina to fa Allah zai bi masa haƙƙinsa zai bi masa haƙƙinsa ba don zatin kafirin ba, a'a don girman laifin da zalimi ya yi. Zalunci yana da girma, ka zama kai aka cuta ba kai ka cuta ba, ya fi maka sauƙi ka zama kai ne mazlum ba kai ne azzalimu ba. Shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yace wa Abdullahi, yace wa Khabbab ibn al-Arat, kun Abdullahi al-maqtul wa la takun Abdullahi al-qatil. Ka zama kai ne wanda za a kashe ba bisa haƙƙi ba, kai ka zama kai kai za ka kusa ba bisa haƙƙi ba. Wato ya fi maka sauƙi ka zama kai aka zalunta, akwai ranar da za a biya ka wannan zaluncin da aka yi maka ba zai tafi ba, kar ka zama kai ne azzalimi. Ba a yadda a musulunci ka zalunci wani ba dan ya zalunce ka, sai dai ka nemi haƙiƙa amma ba ka zalunce shi ba. Wannan ƙaƙira ce ta jahiliya, wala yajhalan ahadun alaina fanajhalu fawqa jahli jahilina. Haka suke tutiya, kada mutum ya kuskura ya yi mana wauta mu ummin tashi sai mun yi masa wacce tafi tashi. A wannan jahiliyar zaka ji ta har a bakin mutane, kada ka yi min kankara ni kuma sai in maka na katako. To zalunci kenan kai, in har kai ya maka na kara kai ma sai kai masa na kara, amma ya maka na kara kai masa na katako, to anan ka zalunce shi. In aka je ranar lahira ba za ka ce ai ya min na kara bane, ya Allah shi yasa na masa na katako. Ubangiji ta'ala ka duba, saboda fitar da haƙƙi na wanda aka zalunta, hatta dabbobi waɗanda babu taklifi ba a shigar da su wuta ko aljanna, hatta su annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sai an yi kisasi tsakanin dabbar da ta karya mu ta kaho, sai an yi kisasi a tsakaninsu kafin Allah ya ce da su kuli turaba. To idan har dabba wannan wacce babu taklifi a kanta, idan ta tunkuyi ɗan uwarta ta karya mata ƙaho, ranar gobe kiyama za su tsaya gaban Allah. Ina ga mutanen da suke da ƙahohuna yanzu suna tunkuyar waɗanda ba su da ƙaho, saboda Allah ya ba su ƙaho ko na dukiya ko ƙaho na matsayi ko ƙaho ainihin na mulki ko ƙaho na ƙarfi. Za su yi amfani da wannan ƙahon su yi ta tunkuyar bayan Allah, ganin cewa su ba su da ƙaho. Suna zaton Allah zai yi shari'a ne a tsakanin dabbobi, akuya da akuya, rago da rago, bunsuru da bunsuru, su kai labari. Babu shakka ba za su yi ba. Zalunci yadda ya dabaibaye al'umma, ya zamana babu wani saƙo da za ka kalla babu zalunci, tun daga sama har ƙasa ka samu zalunci a cikin shugabanni, ka samu a cikin 'yan siyasa, ka samu a cikin masu sarautar gargajiya, ka samu a cikin 'yan kasuwa, ka samu a cikin masu ilimi malamai, ka samu a cikin talakawa, ka samu har a cikin ɗalibai. Babu wani ɓangare da za ka duba a rayuwarmu da yau da zalunci bai zama abin kwalliya ba abin ado, kuma ba a ji haka ake yinsa gaba gaɗi kai ka ce ba ranar hisabi. A nan kwanaki nake gaya muku da Allah ta'ala ce ara'aita allazi yukazzibu bid-din ce fa zalika allazi yad'u al-yatim. Ba a ce mai ƙaryata ranar sakamako shi ne wanda yake cewa ba alkiyama ba, sai Allah ya faɗi azzalimi. Wato saboda yadda ya maida zaluncin ado, ya maida shi sana'a, har baya jin wani ɗarɗar, zuciyarsa ba ta gaya masa cewa ya yi laifi idan ya yi zalunci. Ya maida zaluncin wani abu ne kamar sa riga, yadda zai sa riga da ya cire ya sake wata, haka aka maida zalunci. Kuma a komai za a iya zalunci. Wato za ka yi mamaki hatta kuɗin da za a ware, gwamnati za ta ware a ce gashi nan a yi amfani da shi, ko a azumi a ciyar da masu buɗe baki a masallatai, sai ka ga an yi zalunci. To banda kuɗaɗen talaka da ake cinyewa, ake sama da faɗi, ake wawasansu, hatta wannan ɗan taɓa kalashen da za a ce gashi azumi ya kama, gwamnati ba za ta taimakawa musulmi da shi a je a kai masallatai a yi abinci a raba wa mabukata, sai kaga wasu suna sallah, sai kaga wasu suna yankewa, yanzu masallaci a waje riba sallati a waje jama'a an bada kuɗi abin nan gwamnati ta bada kuɗi amma jiya ake gaya mu cewa munan masallacin mu inda yake farko aka yanke 5,000 da aka kuma koma za a karɓo bashi na biyu sai aka yanke musu 10,000 da suka kuma komawa sai aka yanke 10,017 100 ne fa za a bayar a kwana 10 da shinkafa da mai shinkafar ma sai a bada 8,000 sai a kiba da 10 wanda gashi a gwamnatance ga abinda don an kira malamai an gaya musu cewa za a kawo kaza za a kawo kaza amma shi wanda aka danka masa abin a hannunsa sai yake yanke wani abu haka bara aka yi ta kai ruwa rana da irin ka duba wannan kudin talakawa wanda bai taka kara ya karya ba ba zai raba shi da talauci ba amma ya gwammace ya je ya tsaya gaban ubangiji ubangiji ya ce ya amayo kudaden da ya ci ranar da ba abin da zai bayar yawma la dirhama wala dinar ba kudin da za ka bayar ba dirhami ba dinari sai idan kana da wasu yan nafilinka ko kana da wasu yan azumin mukanka a lokacin za a yi ta iba ana ba su za a yi ta iba ana raba musu sannan idan kuma babu to sai kuma a tattaro su idan akwai masu laifuka a yi ta kwaso laifukansu ana jibza mata ana iban laifukansu kuma da ƙarshe Allah ya ce a tafi da shi wuta yanzu ƙasa irin wannan da ba a raina zalunci ne 5,500 za su yi maka ko 10,000 ko 17,000 to yanzu tunda aka yi zalunci saboda mu mutanenmu ba a iya cewa azzalimi a'a dan kamata irin wannan aka je karba limaman da suka je karba ya fito yace to zamu yanki kaza kaza ku ce rike ku je masallaci duk ku fada ku jama'a ku yi addu'a abinda muke kawo muku na bude baki wani ya ce ni saboda haka ku nemi hakki ku gurin Allah Allah ta'ala ya ce taqu da'watal mazlum fa inna laysa bainahu wa bainallahi hijab to amma wani ji yake taimakon sa akai an ba shi kudin da zai dubo da baki a masallacin sa da rawar jiki haka zai karba yana godiya to dole sai mutane ma sun fara fahimtar cewa azzalimi ya kamata kace da shi la kace ban yadda ba ya tattara ya rike amma a karba ana rawar jiki ana tsari ana kamar daga aljihunsa ya fito bayan zalincin da ya yi har ma wasu za su shiga gidan rediyo ana yabansa cewa ya taimaka kaga ai babu lalacewa da suka yi wannan ita ce ta ba da dama ake ganin cewa ai suna yi wa wata al'umma ce kamar ta dabbobi hukunci ba ta da abin nan aka koma sai irin manhajin wato tsarin tarin fir'auna da shi ake mana mulki ma'urikum illa ma'ara wa ma'adikum illa sabila bashar kowa sai dai ya shuru abinda nake ganin daidai shi zan shi nake gaya muku shi za ku bi babu shakka zalunci ba karamin laifi bane Allah ta'ala ya halaka alƙaryoyi garuruwa da yawa kuma yake saboda zalunci ولقد أهلكنا القرون من قبلهم من قبلكم لما ظلموا من هلك حقيقة من هلك غروروا غبانوا كسبوا لزالنشي جسكي وبنجي تعالى بايا برن الزالمي هو يا برش نوان قلو كتشيني أقول رانا كل ذلك وملك يكي تاقمار شيزي قد أسكنشي وترانا دبي سبز سلسلة المعتمد ابن عباد shine basaraki na karshe a Ishbiliya a cikin kasar Andalus basaraki ne da yayi mulki sama da shekara 20 ya kara hada gundumomi da yake mulkin su sun haura 30 da wani duk a karkashin mulkin sa suke a lokacin da mai karfi shi yake fada da kasar sa mara karfi ba yadda zai yi sai dai ya hakura ko a kwace makasar tashi a wannan lokaci al-Mu'tamid ibn Abbas yayi wannan mulkin sai gashi wani makocinsa yazo zai ci shi da yaki sai ya nemi wani dan wannan wata kasar da take gefansa duk kasar musulmi ce dai aka yi masa ayaga kasar Andalus kun san da karshe dai aya ga akai mata kowa ya yage raban sa yace ya kafa kasar ka to kuma a junan su kowa so yake cinye kasar dan uwan sa ya fada da tashi to sai wani yazo yace zai yake shi ya kwace kasar sai ya nemi dan uwan sa ya kawo masa dauki domin su hana wannan cin kasar su da yake da ya kawo masa dauki suka gama da wancan yana juyawa sai kuma kan wanda yazo ya taimake shi ya ruguza shi ya kwace kasar ya fatattake shi shi kuma ya tafi yana Allah ya isa zaka gani ba jimawa sai ga shi Allah ta'ala ya turo murabitun karkashin jagoranci Yusuf ibn Tashifi suka zo suka dirka ko kasar sa da yake ba yadda zai karshe sai da ya kai yana neman kasashen kirista su kawo masa agaji kai har sai da ta kai yarsa ta cikinsa da ya haifa ya dauka ya ba alfinso na shida kai da ka ji alfinso ka san waye shugaban arna ne na kasa arna ya dauka ya ba shi yar ya ce gashi nan ka aura ni da so nake ka zama abokina saboda mu yi kawance yadda za mu yaƙi waɗannan za mu yaƙi murabitin murabitin ɗan ahlus sunna ne daula ce ta sunna daulatul murabitin sai da take yana ba da ƴaƴansa don a taimaka masa da ƙarshe dai Allah ya ruguza shi ya karya masa ya karya mulkin aka kama shi aka je aka daure shi ƴaƴansa mata waɗanda a da in za su yi tafiya ƙasar da za su taka sai an zuba turaren kafur da almiski suke takawa sai ga su an kama su sun zama bayi sun zama ƴan aiki shi kuma aka je aka daure shi wata rana ran sallah sai ya gan su sun zo ganin sa a kurkuku duk kayan jikinsu a yayyage ya duba kafarsu ba takalmi suna tafiya cikin caɗi wanda da a cikin almiski da kafur suke tafiya da sai abinda suka ce shi za a yi sai gashi yanzu saƙa suke yi ana biyan suna samun abinci har sai da ta kai wata ƴarsa ma ta yi aiki a gidan wani ɗan sanda da ya aiki a fadarsa ta zama aikatau saboda ta samu abinda ake ci wannan ya tayar masa da hankali yake to daga yau duk wani wanda yake ruduwa da mulki to wawa ne da san abin da yake bayan abin da na gani duk wanda mulki zai ruɗe shi to bai da hankali to haka al'amarin yake in kai zalunci to ka jira wata rana zaka ga kai ma wanda zai zalunce ka ubangiji yace watilkal qura'a walau ya'khudhu Allahu an-nasa bi dhulmihim ma taraka 'alayha min dabba da Allah ta'ala zai kama mutane da zalunci su ba zai bar koda dabba mai tafiya a doran kasa ba walakin yu'akhiruhum ila ajalin musamma sai dai yana jinkirta su ne zuwa ga wani ajali na musamman fa idza jaa ajaluhum idan ajalin su yazo idan lokacin yazo la yasta'khiruna sa'atan ba za su yi jinkiri daidai da awa guda ba daidai da sa'a guda ba wala yastabrimun kuma ba za su gabata ba Allah ce waj'aluna limal
waj'aluna lillahi ma yakrahun wa tasifu alfinatuhum alkadhiba anna lahum alhusna la jarama anna lahum an-nar wa annahum mufraqun
Allah ta'ala yace wa yaj'aluna lillahi ma yakrahuna suna sawa Allah abinda ba sa so wato suna jingina wa Allah abinda su ba sa so wata sifu alsinatuhum alkadhiba kuma har sunan su na fadar ƙarya anna lahum alhusna cewa suna da aqiba mafi kyau suna da sakamako mafi kyau la jarama Allah ce haqiqatan haqqan ba ko shakka anna lahum an-nar lalle suna da wuta lalle wuta ce sakamakon su wa annahum mufratun kuma lalle su waɗanda suke riga kowa shiga cikin ta Allah ta'ala ya dawo bisa batun waɗancan azzalumai na farko da zalincin da suke na jinginawa Allah ƴaƴa mata alhalin su ba ta so ce wa ja'aluna lillahi ma yakrahuna abinda ba ta so sai su jinginawa Allah wannan ma yakrahun komai ma zai shiga ciki duk wani abinda ba ka so to kada ka ce zaka yi wai to tunda ba na so bara in sadaka da Allah na ce wala tatayammamul khabitha منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه كذا كتير ذاك لو كي أبي مرد رأي مرد كو كتير شي ذاك باوى الله الهال كو أم أباك وذاك كربابا كذا كربابا سيكون رزئيه تو كذا كتير ذاك يصدق أن أبي نباك سو لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون باذاك سامو كوتيبا باذاك سامو الخير أقول أن الله بس يكون شيردك أبي نباك سو صورك إن ذاك يصدق ka ciyar daga abinda kai ma kake so ba abinda baka so ba abinda ka gaji da shi abinda ya zama maka shara sai ka ce to shikenan aje a bawa almajirai ko aje a kai talakawa a abinda kai ma kana sha'awa ka dauka ka bayar wannan shine abinda Allah yake so to haka nan a ko menene kada ka sawa Allah abinda baka so zaka samu irin wannan tana faruwa hatta ƴaƴanka da zaka haifa sai ka ga wani in yana da kwakwalwa mai kwazo mai rike abubuwa sai ka ji ana cewa ai wannan ya kamata ya zama likita kai wannan kwakwalwar tashi ya kamata ka sa shi makaranta ya zama likita ka sa shi ya yi medicine ko ka sa shi ya zama engineer ai kwakwalwar nan bai kamata ba zai ce ka sa shi ya zama malami ba ya zama mahaddacin Qur'ani ya zama makarantin hadisi sai a ce ai tunda yana da kwakwalwa wannan science school ya kamata ya yi bai kamata ka kyale shi haka ba amma akwai wani makamu a gidan sai a ce wannan ka kai shi makaranta ta Hafiz ya haddace Qur'ani kaga wa yaj'aluna lillahi ma yakrahu inda ya kamata shi wannan da kwalwar ya kamata shi ma a ce a koya masa alqur'ani ya haddace alqur'ani ya zama malami to haka rayuwar baka mai da ita Allah ta'ala sai yake kushe wannan dabi'a na sawa Allah ƴaƴa mata ko kuma su sawa Allah ababan tarayya to sawa Allah ababan tarayya alhalin su ba sa son wani ya yi tarayya da a dukiyoyinsu ba sa son kowa ya tarayya da dukiyoyinsu ne kada a taba musu su ci kansu su kadai su daga su sai matan su ƴaƴansu amma sun yarda in za su bauta Allah su bauta ma wani tare da shi in za su nema gurin wani ba Allah ba duk wani haƙƙin Allah su ɗauka su ba wani amma suna su kada a taba musu to wannan shi ne wa yaj'aluna lillahi ma yakrahun wa tasifu alsinatuhumul kadhib kuma harsunan suna faɗar ƙarya me suke faɗa anna lahumul husna cewa suna da sakamako mafi kyau wato koda an je lahira can ma da su za a ci afara aita alladhi kafara bi ayatina wa qala la utayanna malan wa walada attala al-ghaiba am ittakhadha inda ar-rahmani ahada kalla sanaktubu ma yaqulu wa namuddu lahu min al-azabi madda wa narithuhu ma yaqul wa yatina farda ubangiji ce baka ga wanda yake kafircewa ayoyin mu ba sannan yake cewa lalle sai an bani ƴaƴa matsa dukiya da ƴaƴa As ibn Wa'il akwai Khabbab ibn al-Arat tun a jahiliya yayi masa aiki Khabbab ibn al-Arat yana kira sai ya kira masa wasu takubba ya saya sai ya kibiyan shi kudin sa Khabbab ibn al-Arat wani miskini ne ba shi da gata a Makka Wa'il ibn As yana cikin manyan shugabanni na kabilar Banu Umayya saboda haka Khabbab ya musulunta Wa'il kuma yana nan suna faɗa da Annabi sallallahu alaihi wasallam sai Khabbab ya zo gurin sa yace ka biya ni kuɗi na ba da ka karbi kaya na bashi sai yace ba zai biya ba sai yace in an je can ka biya ni sai yace ina kace in ka mutu aka tashe ka za ka biya ni to wai dan yayi masa isgili in na mutu aka tashe ni to ko an je can na san za a bani kuɗi can ma akwai dirhami akwai dinari akwai a bari in an je can din sai in biya ka shine la uta yanna malan wa walada ke su ko an je can su ne yan ajin tubarkallah su ne a gaba kamar yanda ɗaya daga cikin mutanen nan guda biyu yake cewa mutanen da Allah ta'ala ya ba ɗaya daga cikin su gona ɗayan yana masa wa'azi wa dakhala jannatahu wa huwa zalimun li nafsihi qala ma azunnu an tabida hadhihi abada wa ma azunnu as-sa'ata qa'ima wa la'in ruddtu ila rabbi la ajidanna khayran minha munqalaba ya shiga yana mai zaluntar kansa, yana cewa bana zaton wannan gonar ko wannan dukiyar za ta kare, kuma kai bana zaton ma alƙiyama za ta tashi, kai kuma da za ta tashi za a koma da ni wajen Ubangiji na, la ajidanna khairan minha munqalaba, sai na samu wanda tafi wannan. To shine abinda suke tamanni, ba su yi aikin alkhairi ba amma suna tamannin samun aljanna. Allah ya sa mu aljanna, Allah ya nuna manzo Allah sai na amin, amma ko ba sa aikin wannan. Shine wa tasifu alsinatuhumul kadhiba anna lahumul husna allati la jarama babu shakka anna lahumun nar, sakamakon su wuta ce, wa annahum mufratun, kuma su masu riga kowa shiga, su za su riga kowa shiga saboda zalincinsu. Akwai qira'ar Nafi' mufritun, mufritun daga afraqa, wato waɗanda suka wuce gona da ini sakamakon su wuta ce, kamar yadda Allah ya ce wa annal musrifina hum ashabun nar, masu wuce iyaka su ne yan wuta. Akwai qira'ar mufarritun, mufarritun su ne masu gazawa, Allah ce babu shakka su masu gazawa ne, saboda haka waɗannan masu gazawa ne, sannan kuma masu ainihin shiga wuta ne, sannan kuma waɗanda za a basu ne a cikinta har abada, Ubangiji zai sa su kuma ya manta da su. Falyawma nansakum kama nasitum liqa'a yawmikum hadha, yau za mu manta da ku, mu watsar da ku kamar yadda kuka manta wannan ranar. Allah ta'ala ka kiyashe mu, abinda muka faɗa daidai Allah ka bamu lada, abinda muka kuskure Allah ka yafe mana. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in.
Masha Allah, Allah ya saka wa malam alheri. Cibiyar addinin musulunci da Darul Islam wani ke shago mai nan ba Aisha shida, laushin complex daura garin da ba launti, kasuwar wunti Bauchi, Bauchi State Nigeria, ita ce jira muku wannan MP3. Ga lambar wayar mu ga masu bukatar neman mu akan lambar waya kamar haka: 0806030275. Ga nan mu a cikin harshen Turanci: 0806030275. Assalamu alaikum wa rahmatullahi.